الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. بارك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله. بارك المتسادوة أولا يمتين الإسلام عشرين بأخو بيوتان شوال أولا شكرا تدور تجيه قدر شاكرا بان حجر من بسر الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da yammaci na takwas ga watan biyu shekara 1999 don ci gaba da karatun Bulughul Maram min Adillatul Ahkam. Yau za mu tashi babu salatul kusufi, wannan kuma shine darasi na 39. Babu salatul kusufi, kuma kila darasin yau zai zanto a takaice, tun da safe bana jin hanzari sosai, ina fama da ciwon kai haka, saboda haka sai dai a karba da hakuri. Babu salatul kusufi, Allahumma amin. Babi ne da yake magana dangane da salatul kusufi. Al-kusuf da kafun, ko al-kusuf bil kha, wato hakarmi mai ruwa kenan. Akan ce al-kusuf ko al-kusuf zai zanto ma'anarsu ɗaya, shine dushewar hasken rana ko dushewar hasken wata. To amma galibi a larabci akan yi amfani da kaf din babu salatul kusufi domin dushewar hasken rana, idan an kawo kha wato hakan mai ruwa domin ya bada ma'anar dushewar hasken wata. An gane ko? Amma dukkansu suna daukan ma'anar juna. Babi ne da yake magana dangane da salatul kusufi. Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu qala in kasafati shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yawma mata ibrahim fa qala an-nas إن كتفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي. An karɓi hadisi daga Mughira ibn Shu'ba, Allah shi kare da a gare shi. Mughira ibn Shu'ba ce in ka safati shamsu ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, hasken rana ya dishe wata rana a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yawma mata Ibrahim, a ranar da annabi Ibrahim, ranar da Ibrahim ya rasu, Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato dani na malikul kibtiyya, koyangar da aka bashi daga Mukawqis mai mulki a garin Iskandariya. Hakan ya faru a cikin watan Shawwal 28 ko 29 ga wata, a shekara ta 10 bayan hijira. Aka samu hasken rana ya dishi. Fa qala an-nasu, sai mutane suka rinka cewa in kasafati shamsu limauti Ibrahim, wato ai abin da ya sa rana hasken ta ya dishe domin mutuwar Ibrahim. Saboda su Larabawa a tunaninsu na jahiliya, rana ba ta samun tangarda na dushewan haskenta, wata ba baya samun tangarda na dushewan haskensa sai domin mutuwar wani mai girma cikin mutane ko don haihuwar wani mai girma cikin mutane. Shi ke sa aka ta faru a tunaninsu na mutanen jahiliya. To saboda haka wannan karfashin aqidar da kurakuran yana tare da waɗansu daga cikin wanda Qur'ani da hadisi bai riga ya ratsa jikinsu ba gaba ɗaya. Da haka suna ganin rana ta samu dushewa sai suka ce ayya, mutuwar Ibrahim ce ta haifar da haka. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai manzo Allah zira da mutum Allah tabbata gare shi ce inna shamsa wal qamara, lalle rana da wata, ayatani min ayatillah, ayoyi ne biyu cikin ayoyin Allah. Abin nufi alamomi ne daga cikin alamomin samuwar Allah, fitowar rana da faduwarta, fitowar wata da faduwarsa, da tsuwar haskensa ko raguwarsa, duk dalili ne da ke cewa shi watan ba shi ke gudanar da kanshi ba, akwai mai gudanar da shi, shi ne Allah. Don haka samuwar rana da samuwar wata alamomi ne daga cikin alamomin Allah. La yanka sifani li mauti ahadin, wata da rana ba sa dushe haskensu don saboda mutuwar wani, wala li hayatihi, ko don saboda rayuwar wani. Fa idza ra'aytumuhuma, idan kun ga ɗaya daga cikinsu haka ta faru gare shi, fad'u Allah, to ku roki Allah, wasallu, kuma ku yi sallah, hatta tankashifa, har sai rana ɗin ta yayi, haskenta ya fito ko shi wata din nan ya yaye haskenta ya fito sannan ku daina addu'a din ko ku daina wannan sallah da aka ce an gane ku muttafaqun alayhi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wa fi riwayati al-Bukhari a wata riwaya ta Imam al-Bukhari yace hatta tanjali har sai ta kurange duk dai ma'anarsa hatta tankashi ta yanzu wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan rana ta samu tangarda nan ko wata ya samu tangarda musulmai za su yi sallah ke to wannan sallar aya za a yi ta a wace kaifiya shine hadisin da ke baya zai nuna wal bukhari min hadith abi bakr radiyallahu an ya zo cikin bukhari a hadisin abu bakr annabi ce fa sallu wad'u hatta yankashifa ma bikum ku ci gaba da yin sallah da addu'a har sai abin da yake tare da ku ya yaye ma'ana na dishewar hasken nan ku wato rana wannan nan ko wata وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه وعن حديث النبي بيان كثير يتأكي صلاة الكسوف أمجانكو أنكر قولك عائشة الله شكار الدائقريتا تأتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف ya bayyana karatu a cikin sallar kusuf jahara bi qira'atihi mana ya bayyana karatun sa kenan fa salla arba'a raka'atin annabi ya salla da ruku'i hudu wa arba'a sajadatin sajada arba'a raka'atin wato raka'a ruku'i guda hudu na'am fi raka'ataini a cikin ruku'i biyu wa arba'a sajadatin da kuma sajdu guda hudu kun gane ko sallah ce mai raka'a guda biyu raka'a farko bayan annabi yayi karatu sai ya yi ruku'i da ya ruku'i ya dago ya rila ruku'i sai sake dagowa ya dade yana tasbihi sannan sake yin ruku'i kashi na biyu sannan ya sake dagowa ya dade yana tasbihi sannan ya tafi sujuda an gane ko kaga da ya tafi sujuda da ma sai zo guda biyu ne za a yi sannan ya tashi ya tafi raka'a ta biyu da ya zo shi ma sake wani ruku'i so biyu sujuda kuma kamar yadda aka saba ina fata mun fahimta wannan shine kaifiyar Imam al-Bukhari yace duk a cikin babin salatul kusufi ba hadisin da ya ba hadisin Aisha inganci daidai da shi ma ba su kai wallafa na su ji shi inganci saboda haka sallah ce da ake raka'a nawa biyu ko wata raka'a ai mata ruku'i biyu kage dan ka hada ya zama ruku'i hudu za a yi a cikin sallah sajadu kuma da ma guda hudu domin ko wata raka'a da ma su jira guda biyu ake mata shine ma'anar fa sallah arba'a raka'atin fi raka'atayn wa arba'a sajadat muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wa fi riwayati lahu a wata riwaya ta muslim fa ba'asa munadiyan yunadi as-salatu jami'a a ranar da za a yi wannan sallah sai annabi ya tura mai shela yana mai shela cikin jama'a yana mai cewa as-salatu jami'a wato kalma sai da ake amfani da ita don taro mutane wannan sai nuna salatul kusufi ba a yi mata kiran sallah domin da ana kiran sallah da azan za a yi amma sai aka ce mai as-salatu jami'a ko yau aka samu dishewan hasken rana ko dishewan hasken wata ya halatta sarki na gari shugaba na gari ya tura mai shela ko a kirawo mota daga ma'aikatar information mai dauke da speaker tana yawo cikin gari tana cewa as-salatu jami'a as-salatu jami'a idan ana aiki da sunna a gari kenan duk sai mutum gaba daya a babban masallaci na gari sai limami ya mana sallah raka'a biyu tare da wadanda an fahimta ko idan gari ba saba ana yin haka ba ko kuka fahimci sunna za ku yi aiki da sunna sai ku tura motar kungiya ta yawo as-salatu jami'a a salatu jami'a zuwa raye wannan sunan ya tunda gari yake sai muke mu duka wa alaikum salam ya halatta ba kira sallah kawai za a ce a salatu jami'a a salatu jami'a amma dai annabi ya tura dan shekara fa ba a samu nadiyan kaga kwararo yake bi saboda idan kai a masallaci na ungurku ne kawai za su amma idan aka tura mai tafiya kwararo kowa zai zo ne a haɗuri guda sai a yi ta gaba ɗaya za a iya sanarwa a rediyo an fahimta da kyau to daga lokacin ne za a fara wannan sanarwa daga lokacin da abin ya faru abin na faruwa dama imam zai aika da mutane a taro mutane za a yi sallah idan aka zo sallah kuma za a yi ta da dogon karatu kamar yadda hadisi na gaba zai nuna da dogon karatu saboda za a iya karanta suratul baqara za a iya karanta sama da suratul baqara wanda abin da hadisin ke nuna ba za a yi ta yin sallar din ne har sai ranar ta sami dishewa a haskenta ya dawo yadda yake. To ga ku dogon karatu ne, ya danganci irin dadewar da kusufin yayi ko rashin dadewa. Sannan idan ana cikin yi sai kusufin yanke kuma sai a gazarta sallar a kala, sa dama sababin yin sallar shine kusufin idan ya kawo kuma shi kenan. An gane ku? وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس إن خسفت الشمس كذا هنا رواية أنكاو خا رواية تنت مجرى بن زوبة أنكاو كا بمعنى الخسوف ده الكسوف بمعنى واحد إن خسفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم askin rana ya taba dicewa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam fa salla sai annabi ya salla fa kana qiyamun tawila ya tsaya a raka'a ta farko tsayuwa mai tsawo nahwa min qira'ati suratul baqara kwatan ku ce yadda mutum na iya karanta suratul baqara summa raka'a ruku'an tawilan sannan ya sake ruku'i mai tsawo summa rafa'a sannan ya dago daga ruku'i fa kana qiyamun tawilan yadda tsayuwa mai tsawo a huwa dunal qiyamil awwal sai dai bai kai tsayuwar farko ba wanda ya kafin ruku'i summa raka'a ruku'an tawilan sannan ya ruku'i mai tsawo a huwa dunal ruku'il awwal shi ma bai kai ruku'in farko ba nabiyin bai kai na farko tsawo ba summa sajada sai ya sujuda summa kama qiyamun tawilan sannan ya sake tashi raka'a ta biyu kenan yayi tsayuwa mai tsawo a huwa dunal qiyamil awwal sai dai bai kai karatun da ya arka farko tsawo ba summa raka ruku'an tawilan sannan ya ruku'i wanda yake mai tsawo wa huwa dunar ruku'il awwal bai kai ruku'in raka'an farko ba summa rafa'a sannan ya dago fa kama qiyamun tawilan ya tsayuwa mai tsawo wa huwa dunar qiyamil awwal bai kai tsayuwar farko ba summa raka ruku'an tawilan ya sake ruku'i na biyu wa huwa dunar ruku'il awwal bai kai ruku'in farko ba a cikin wannan raka'a ta biyu summa rafa'a ra'sahu sannan sai ya dago kansa summa sajada sannan ya tafi sujuda summa sarafa wa qadin jalati shams sannan sai annabi ya sallama a halin tuni hasken rana ya riga ya fito fili fa khatabun nasa sai annabi ya yi wa mutane huduba. Menene karin abin da muka samu na hukunci a cikin wannan riwaya? Huduba. Wannan na nuna ana yin huduba a cikin salatu kusu, kuma wannan huduba da za a yi ta ne kafin sallah ko bayan sallah? Bayan an riga an kammala sallah. Wato kenan daga inda muka karanto zuwa yanzu wannan na nuna mana wato idan an samu kisufewan rana ko wata ana yin sallah raka'a biyu, wannan sallar da za a yi raka'a biyu karatun ta zai zanto a bayyane ne ko da rana aka yi ta ko da dare. Waɗansu malaman na cewa inda da dare ne a yi karatu a bayyane, inda rana ne a yi a sirrance, tunda ka'idar sallar nafila ta rana galibi annabi na koyewa. Sai waɗansu suka ce a'a ai ta sha bamban da sauran nafilfili ne yau da gobe, ba da ba tana da kudu ba. Danginta ko irin wanda ake musu hudu ba bayyana karatun su ake, kamar juma'a da rana ake yinta tunda ana hudu ba kuma bayyana karatun ta ake, kamar salatu layi da rana ake yinta tunda ana hudu ba kuma bayyana karatun ta ake, sai to kenan ita ma za a bayyana karatun ta kenan. Gaje annabi fa jara fihi ma bil qira ya bayyana karatu ciki. An gane ko? Kamar da hadisi mun ta nuna, sannan yana nuna mana ba a yi mata kiran sallah amma za a aika da dance na wanda zai kira wa mutane da sallah, sannan bayan an gama sallah kuma za a yi hudu ba. An gane ko? Hudubar da za a yi kuma wato ainihin za ta kunshi fadakar da mutane dangane da waɗansu al'amura da suke sakaci da su na wajibi ko dangane da waɗansu al'amura na ɓarna da mutane ke yi, za a yi wa mutane fadakarwa a kai domin aya ce da ke nuna ƙudurin Ubangiji samuwar kisufewar rana ɗin. An gane ko? Kamar Ubangiji na yi wa mutane shela ne cewa ku sani fa yadda na canja wa rana tasirin ta na haske ta zo ta dishi idan ga dama sai in tafiyar da ita gare gaba ɗaya, tafiyar da ita kuma nema ce ga mutane ko musiba. Domin tafkirin layin da tafkirin nahar duk wannan ne'ima ce manya daga cikin wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibayni wasakhara lakum al-layla wan-nahar, wannan ne'ima ce manya. Idan aka ce babu hasken rana ko babu hasken wata shikenan babu ne'ima da kenan. Kisa ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyama man ilahun ghayra Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un, inda za a sanya dare ya zanto dindindin babu hasken rana wane ne sai kawo mana haske wanda ba Allah ba? Dushi sa dishi hasken kamar izina ne. Allah na cewa ya ku jama'a ku daina sabo in kun ga ɗan kun kidai da wafa in na ga dama sai in tafiyar da hasken rana in tafiyar da hasken wata, shi kenan gaba ɗaya tazihu masalihul ibad, dukkan wata maslaha kuma ta rayuwa ta riga ta lalace kenan babu ita. To shi ne amfanin yin wa'azi din dan gargadin mutane. Na'am. duk wanda kai ko a musalla ko a musallaci, amma ita ga al'ada, ita ga yadda ake son a yi ta wannan sallar, duk gari za a taru wuri guda ne, ba wai kowa an gosu za su yi ba. An fahimta ko? Yawwa, saboda haka babban masallaci za a je, ba lallai ne sai an fita bayan gari ba kamar yadda ake sallar abin nan. Waɗansu malaman ko sun zaci ma ana fita bayan gari kamar yadda ake yin idi, amma dai duk gari ana so a taru wuri guda ne, sai in hakan ya faskara to baya hana wannan su yi taso an gosu, wannan su yi taso an gosu, amma dai mafi kyau a haɗuwa ta wuri guda. Ko baya ana waɗansu su yi ɗaiɗaiku ka yi taka a gida kai kaɗai, amma mafi kyau a tafi jam'i, tun daga shi dai sunnar annabi yadda aka aikata sallallahu alaihi wasallam. Kamar yaya ai wannan duk al'ada ce, yawo da ake kwararo kwararo ana zikiri ko salatin annabi maza da mata, wannan al'ada ce ba sunna bace ba. A na wata ake yi ko? To kowanne dai suna yi har da kwararo waɗansu haka suke yi. To wannan kuma duk al'ada ce, kamata ya aladantar da mutane idan suna wannan a hana su. Now duk ɗaya ce da take sifewa rana, take sifewa wata, duk ɗaya ce irin take a sunnar annabi. Akwai fuqaha'un da suke rarrabewa cewa waccan ka yi ta masallaci, waccan a yi ta gida a rarrabe, amma ga ka'ida duk ana yin su ne a cikin jami'i. Baya hana a ce halacci ne ka yi a gida, amma dai mafi kyau yin ta a jami'i. Duk su faɗe ne. Wallahu a'lam. Wa fi riwayatin li muslim, riwaya ta zo cikin sahih muslim, sallahina kusifati shamsu samaniya raka'atin fi arba'i sajadat, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah lokacin da hasken rana ya dace samaniya raka'atin, raka'o'i wato ruku'i guda hudu fi arba'i sajadat a cikin raka'a biyu, ara wato ruku'i guda takwas a cikin wato raka'a biyu, domin raka'a biyu idan ta arba'a sajadat sajadu guda hudu a raka'a biyu kenan, wato ko ta raka yayi mata ruku'i nawa kenan? Guda hudu. Ko ta raka yayi mata ruku'i guda hudu, tunda raka a biyu ce, kaga idan hada ya zama nawa kenan? Takwas. Wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi. Wa an ali radiyallahu anhu mithlu zalik, wannan hadisin daga Ali bin Abi Talib shi ma kwatankwacin haka. Wa lahu an Jabir, imam muslim yana da wannan riwayar daga Jabir dan Abdullahi, sallati tarakatin bi arba'i sajadatin, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruku'i guda shida a cikin raka'a biyu, wato ko ta raka'a yayi mata ruku'i guda nawa kenan? Uku. An gane ko? Wa ni Abi Dawud an Ubay bin Ka'b radiyallahu anhu salla faraka khamsa raka'atin wa sajada sajdataini wa qala fi thaniyati mithla dhalik. Wa ta riwaya ta Abu Dawud daga Ubay bin Ka'b cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salatul kusufi faraka khamsa raka'atin, sai yayi ruku'i guda biyar, wa sajada sajdataini, yayi sajdu guda biyu, wa qala fi thaniyati mithla dhalik, raka'a ta biyu ma yayi kwatankwacin haka, ko ta raka'a yayi ruku'i guda biyar a ciki. Ya zama ruku'i guda nawa kenan? Guda goma. Duk waɗannan rakawo'i a waɗannan abubuwa ga sun tabbata cikin waɗancan hadisai, hadisin Muslim da hadisin Abu Dawud. To sai dai abinda malaman hadisi suke cewa, hadisin Aisha shine mafi ingancin hadisi a wannan babu. Sauran duk hadisan da suka biyo sanadinsu bai kai shi ba wajen ƙarfi ballantana mu yi maganar cewa su ma sun inganta. Ta babin tarjihi ana rinjaya da hadisin Aisha akan sauran. Domin lallai ne dai a lokacin rayuwar Annabi sau ɗaya abin ya faru. To tunda a rayuwar sau ɗaya abu ya faru, sai aka samu marwaita, wani ya ruwaito ya ce ya yi raka'a biyu, wani ya ruwaito ya ce wani ya ruwaito kai ya ce raka'a biyu da ruku'i nawa? Hudu. Wani ya ce da ruku'i shida, wani ya ce da ruku'i takwas, wani ya ce da ruku'i goma. To kuma an san sarsari ne annabi, da a ce kusufi ya maimaitu lokacin annabi, to sai mu ce to a wani lokacin ya yi wancan, a wani lokacin ya yi wancan, dan yin halaccin duka sauran. To amma su ɗaya ne, sai marwaita suka sha bamban. To kaga dole mu rinjaya riwayar wata fi ƙarfi, idan aka fi ka'idar tarjihi sai a samu riwayar Aisha ta fi dukkan waɗancan ƙarfi, da aka sai a rinjaya da ita a kansu. Duk abin da ba riwayar Aisha ba a wannan babi, ko dai zanto da'ifi ne ko zanto shadh ne, haka malamai suka ce. Ina fata an fahimta. Da haka al-mu'awwal fil bab hadisu Aisha radiyallahu anha, abinda ake dogaro da shi a wannan babi shine hadisin Aisha, Allah ya kare ta gare ta. Na'am. Wa alaikum salam.
Amma
da mutane da mata
su kuma suna cikin za su yi addu'o'i idan abinda sallah banda sallah ana yin istighfari dan kalmar wadhu ku yi addu'a ta shafi da wawo ibada ta shafi da wawo mas'ala kaga da wawo ibada tasbihi da kabar bari da mai duk sun shiga ciki duk ana yin wannan sai dai kowa zai shi kadai mutane ba sa zuwa su yi tare wannan su fara tare su kare tare a kowa zai shi kadai ko mata cikin gida ko suna cikin al'ada kowa zai na shi kadai mutane ba za su hadu su yi tare su fara tare su kare tare wannan ya zama bid'a kenan to
sannan kuma wajen ya kamar misali mutum ya yi rukuku da farko bayan an yi rukuku da farko aka dago gwargwadon sai wanda zai yi shin nan shin zai sake karanta fatiha ne da sura
ko kuma tasbihi kawai zai dai idan an dago daga rukuku ba a sake yin karatun qur'ani tasbihi yake kawai حديث نجبا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جف النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني عن قبل حديث نجبا عبد الله بن عباس يتي ما هبت الريح قط دقي إسكا وشتب تاسو وابا illa jisan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rukbatihi fatiha annabi ya gurfana akan guyoyinsa wa kala yana mai addu'a yace allahumma ja'alha rahma ya allah kama yadda wannan iska ta zanto rahma wa la taj'alha azaba kar kama yadda ita ta zanto azaba gare mu rawahu shafi'i sunna cewa ashe banda canjawar yanayin rana da wata canjawar yanayin sauran al'amura ma dangin sa su ma akwai abinda sunna ta sanada ai daidai iska idan ta taso hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam baya kwantawa sai ya ga ta wuce lafiya akwai hadisi da dama da suka nuna haka ba zan iya halarto su bari a halin yanzu amma suna nuna dama waɗansu a cikin littafin al-kalimut tayyib na ibnu taymiya waɗansu cikin littafin al-wabil tayyib wasu cikin littafin al-azkar na imam an-nawawi waɗanda suke nuna cewa idan iska ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam na yin addu'a an gane ko to sai dai an nuna su ba sallah zai ke kenan addu'a zai kenan canjawar yanayin rana da wata shi kadai ne ake yin sallah sauran sai dai a yi mai addu'a da istighfari da sahilala da sauransu wa anhu radiyallahu anhu annahu salla fi zalzalatin sitt raka'at a wata riwaya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi salla fi zalzalatin wato a wata girgiza da aka yi kamar an yi girgizan kasa kenan shine zalzala sitt raka'at wato ruku'i guda shida wa arba'a sajdatin da sajadu guda hudu raka'a biyu kenan wa qala yace wa hakala salatul ayat amma wannan hadisin dhaifi ne inda ya inganta abinda yake nunawa idan an yi girgizan kasa ma za a iya yin sallah kenan irin wanda yake a salatul kusufi to amma bai inganta ba wa zakara shafi'i wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu mithluhu duna akhiri haka imam shafi'i ya ruwaito hadisi daga ali ibn abi talib mithluhu kwatankwacin wannan duna akhiri amma banda karshen inda aka ce haka salatul ayat hadisin dai dhaifi ne ta dukkan hanyoyinsa an gane ku? Na'am.
Wannan na kan bi a cikin jira idan hanyar rukun shan.
Eh.
Wata yin nalari ne mai ranar su dinga zama haka ne. Ba za su ba har kora su ana zaune da an zai girko wannan wani
ba gaskiya ba ne ba. Wannan kusufi da zaran an yi sallah an yi addu'a sai ga Allah ya yi shi gashi annabi na cikin yi yana kammala sallah aka duba sai ga tunuma an riga an yi ka gana na kanka ce abin zai dawo ba haka kenan wai a ba haka wani ba gaskiya ba ne a wannan wani bayani ne wanda alau waka yin rayuwa ma ya karanta shi kenan tunda abin ya taɓa faruwa gashi ya wuce kuma da yanzu ana cikin sa na ko
wannan ya kamata a ce a tsara kira ma faruwa da ni musamman idan da wata abin nan ya faru in dai da kuma sallah sai damar shi ne da ba a yi sallah
eh gaskiya wato abin da yake faruwa shine komai ba mu kokarin kora shi akan sunna sai mu yi akan al'ada idan mutum dai ya fara yi a gari kuma ana masa kara dattijo ne kowa sai ya ta koyi da shi daga nan da mu mun wuce yayin mu waye suka taso sai ji aka haka ma ga iyayen mu suna yi in su ma yayin suka taso sai ji aka iyayen suke haka ake ta tafiya amma yanzu ga misali ka duba wannan babin hadisan da aka kawo kenan ka duba kowa militafi zaka samu hadisan da aka kawo kenan to sai ka samu cewa yaya aka aka aure wannan abu komai in ba a gina shi akan sunna ba za a shiga cikin mahala saboda haka ba a yawa wannan salloli na kuso kiran sallah kafin kiran sallah din ya zama bid'a kenan tunda ba da umarnin annabi bane ba dama babu din bid'a kai wani abu da sunan ibada ba tare da umarnin annabi ba wannan shine bid'a shine ma'anar man amila amalan laysa alayhi amruna
baboran wanda duk ya aikata aikin da ba umarnin annabi a kansa to ya zama za a mayar masa da kayan sake. Babu salatul istisqa'i, za mu yi shiga cikin sa kuma ko mu bari haka, mu bari haka yana da dan bani da nishadin karatun da gobe sai mai cikin kwanciyar hankali insha Allah zai za a fi samu. Na'am, kai kana tambaya da yawa kyalewa wanda su samu bismillah. Ina zuwa na ji zan zo kai yau
malam tambaya ka yi sai ai sai ya ara ya don ta da kuma ta ce
ta
ko wace shikari ko kuma ko shikari da ka ware mu je zuwa ga
kana nufin ciyarwa ko kuma kyauta ta jiyar da kyauta ta tamattuli da mutum zai wa mace bayan ya sake ta kowane saki kowane irin saki. Akwai malaman da suke cewa sai in nikahu tafawwud ne, wanda an riga an yi aure ba tare da an bayar da sadaki ba, miji bai riga kusanci mace ba sai ya sake ta, to shine tunda a lokacin ba ta da zaki sai mata kyauta ta matoyi, dai shine zahirin abin da suratul baqara ta nuna. Allah ya ce la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidha wa matti'uhunna aghlam musi qadruhu wa adlam mukri qadru mata'an bil ma'ruf haqqan lil muslimin. A zahirin wannan ayar sai yake zuwa a nikahu tafawwud ne kawai ake yin wannan kyauta, to amma zahirin waɗansu ayoyin ya nuna kowane saki ana yi, domin na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam matansa ya ba su sadaki kuma gashi ya taɓa saduwa da su, amma kuma tare da haka aka ce in kun ce ba za ku zama da shi ba ku zo ya sake ku za ku je ta matu. Ya ayyuha annabi qul li azwajik in kuntum turidun al hayata ad-dunya wa zinataha fata'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila. Kaga ta'alayna umatti'ukunna kyauta ta matu ita. Haka cikin suratul azab din Allah ce ya ayyuhal ladina amanu idza nakatumul mu'minat, ya kuma mana idan kuka auri mata thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, sai kuka zo kuka sake su kafin fara kafin saduwa da su, kama da kuma alayhinna min iddatin ta'adduna, a wannan lokaci ba wata idda da matan za su yi muku. To anan gurin sai Allah ce mati'uhunna a ƙarshe, wato ku ba su kyauta da mati wasarri hukun da sara'an jamila ku sake su saki mai kyau. Wannan sai nuna wato kowace irin mace tawa'un ka taba kusantar ta baka taba kusantar ta ba, ka ba ta sadaki baka riga ka ba ta ba, matukar dai mata taka ce kuma sai kuka rabu, to dole sai ka ba ta kyautar ta matu'i. To kyautar ta matu'i ba a yi mata iyaka ba cewa sai ya kai adadin abu kaza, abinda Allah ce alal musi qadruhu wa alal muqtiri qadruhu, wanda yake da hali ya bayar da yawa gurgurdan yadda kasancewa sa mai hali, wanda yake talaka ya bayar kadan gurgurdan kasancewa sa talaka. Akwai wanda zai iya ba da 50,000 ba komai a matsayin sa mai hali ba komai bane ba wannan, akwai wanda 10,000 zai bayar, akwai wanda 1,000 zai bayar, akwai wanda 2,000 zai bayar, kowa dai kyautar nan zai bayar ne gurgurdan karfin sa. To wannan abin da yake nunawa a cikin musulunci wato ashe komai a tsare yake, yadda da zaka yi aure sai da kai bi tsari, to haka in zaka yi saki kuma sai ka bi tsari, yadda aure yake da sharuɗa da suke tattare da shi haka saki kuma yake da sharuɗa da ke tattare da shi. Kuma dan ana nuna wannan na nuna cewa dan kasancewar ku rabu ta fuskar aure wannan ne kawai kuka rabu, amma kuka rabu ta hanyar musulunci, tunda kai musulmi da ita musulma ce. Har yanzu idan babu wilaya ta aure da kake da ita a kanta, akwai wilaya ta imani, wal mu'minuna wilayatu ba'dhum awliya ba'dhum, ko da ku babu aure. Wato kenan kaga ba daidai bane ba mutumin da ya saki mace ce dole sai ta kwashe kanta a yau, ya nemo da ku kura ce a zo a kwashe kanta, tukunna ba daidai bane ba, dan asali za ta zauna gidanka ta yi idda, kuma za ka ba ta kyauta ta tamattu'i, kuma za ka ci gaba da ce da ita har ta idda har ta fitar da cikin idda, matukar ba take ne na uku ba, matukar ba kullu'i bane ba. To duk wannan ba ya kamata mu kiyaye su. Kulu ida li'ani, ai su ba sa da malaman da suke wannan magana ba sa da kanshi a matsayin sai suna da kanshi a matsayin kamar fask ne, amma malikiya ne suke cewa talqatun ba'ina shi li'ani ba, a abin nan kulu yake aha li'ani ba sa da kanshi a matsayin saki, daga lokacin da yayi rantsuwa shikenan sun rabu da juna. A abin da ke haifar da li'ani shine mutum ya zargi matarsa da zina, ko tana da ciki ya ce wannan ba ciki na bane ba, ta ce to kawo shi duk guda hudu, ya kawo shi duk guda hudu kaga za a masa bulalata ba, sai fa zai rantsuwa guda hudu ya rantse cewa yana rantsuwa da Allah wannan ba cikin sa bane, na rantse da Allah wannan kaza har so hudu, annabi yar yace la'antar Allah ta hukun shi in kare yaki daga lokacin da ya faɗa ka ya zama ba cikin sa ba sai ce to kuma ke zo ki bayani ga abin da yi idan ta yi shiru kaga sai mata bulala kenan kuma aje fita ya tabbata ta yi zina kenan in ko tace a tabbata cikin sa ne sai ce to kuma idan sawa ta rantsi daya na rantsi da Allah wannan cikin nashi ne biyu na rantsi da Allah nasa ne dauko har hudu na biyar tace fushin Allah ya tabbata kanta idan kariya take masa to shikenan da zaran an yi haka ya zanto shi ba cikin sa bane dan haka ba za a baki dan ba ita kuma ta zanto ba bazinaciya bace ba dan haka ba za a jefe ta ba a lokacin sun rabu da juna shi da ita ko da zasu rage su kada a duniya ba ba wuri a tsakanin su sun riga sun rabu kenan har abada ba abu da ya sake haɗa su da juna dan kuma ba za a ce masa shege ba tunda uwarsa ta yi rantsuwa cewa ba shege bane ba da aka sai a jingina mata dan kawai ba za a jingina wancan ba wani dan wance haka za a ce ba za a ce dan wani ba ba wanda zai gaci dama ya ba laifinsa ba ne ba lafi zarwa da tun mazara uku da zarin ya yi haka a zahiri ce wannan rantsuwar ta kare kanta dama Allah ce wa yadda rawa hal azaba an tasha da arba a shahadatin billahi innahu la min sarki an bayyana ku innahu la min sarki na'am
yanzu abin da ya faru shi ne sai wata kiri ta ta tafiye ta tana fi daɗa mun wanda wanda ana ma da shawarar wani kusan dukkan alama an ba sa a gami da mai yi ta zuwa ga kiri ta yanzu wani matsala ya yi ta
a matsala shi ne musulmi da ma ba fata kawai za a yi a kyale ta ba bayan an mata fata sai a mata wa'azi cewa ka'idar musulunci idan dai tsarin musulunci da ke ba hali ki koma ke da wani har sai kin je kin yi wani auren ka'ida ne dole a yi mata wa'azi kan wannan yan ku har ba za ta iya kama wannan wazin ba musulunci ta zanto kenan ba ta bukatar rahmar ubangiji kenan amma kwatanta mata za a yi tsakanin rahmar ubangiji da mijinta wanne ta fi so kan ga dole rahmar ubangiji dan tana tare da mijin za ta iya mutuwa ta bar shi ko shi ya mutu ya bar ta kuma tana tare da shi ta ce ma sai tana ce da shi ta iya wa ita ce Allah ya ɗora jarabar san shi kuma ji baya yi da ita to duk wannan shi ne sai ta koma ta bi tsarin ubangiji amma yanzu ba za mu ce bajan tana aiki karkashin wata kirista ana jin tsoron za ta mayar da ita ruwa bari mu dawo mu ce ya halatta ta koma gidan mijinta ba za mu yi wannan ba ya zama gyaran gangan a zuna yake ba za a yi wannan ba cewa ne
malam idan abin nan yana halarta malam kamar idan misali in damu ya fi da rufin abin da ta zuwa da mafiya na ma'i a lokacin amince Allah ya zama lokacin da suke musula ya masu zuwa kawai da kanta a kan shi wani yana nuna cewa su duk kuma kawai da Allah ba haifin zuwa da kanta yanzu malam a nan yanzu malam a yankon ita wannan matar kuma zan wani karɓo an al'ada ba an bai shafi nan a yankon zai ci tsaya malam gudun mutane ta ba da su zafi nan tana iya malam yayi wannan rantsuwa din a kan kawai sai ta koma sai ta gida duk da ta tabbatar da cewa ba na ce ba
ta ban gane abin da ka ce kiyasi ni so nake in jiya za a yi kiyasi a ta tabbatar da ita tsakanin ta da Allah ta san wannan cikin ba nasa bane ba na mijinta bane shi kuma ya zo ya rantsa ya kore ita kuma dama ta san ba nasa din bane ba to sai ce me kake so
ita kuma a lokacin ma na in ce shi in ba ta rantsa da la'a da ke
kuma za a je ta wani haka ne
za a dace ta kuma a kashe dama yanzu a nan malam tana iya malam tsoron zuwan saboda ta ɗauke wa kanta alamar mutum su ba Allah zai iya zama da anan duk da cewa
kana nufin yanzu misali ta zo ta yi rantsuwa gaban mutane ta san ƙarya take daga baya sai ta tuba Allah zai yafe mata kobe da shi duk abin da kamata ka ce kenan tuntuni duk wancan labari
ita ce ta zaran sai da Allah kan kariya ta san kariya take sai daga baya sai ta tuba Allah zai karba ko bai karba ba sai ce zai karba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha tsakanin abin da sai ne rantsuwa da Allah kan kariya da shirka da mutane ke yi wanda yafi girma ka kun shirka mutum ya tuba Allah na yaji masa ballata na wannan abin da ake bukata tuba tuba kuma kafin mutuwa tuba kuma shine karayar zuciya da yin da na sani kan abin da mutum ya yi baya wannan ai zai ji mata sauki ta tuba din akan wannan kafin ta mutu ta je lahira kar ya ce ya ji zan riga ta rantsi ba magana tuba ba za a hana ta samun rahmar ubangiji ba ai akwai wanda ta rantsi idan kan haka daga baya ta haifi dan yayi kama da mutumin da ake tuhumar da shi annabi ce ba dan hukunci ne na Allah cewa duk wanda ya rantsuwa ya tsayar da kansa ba da abin da zai hana yi mata haddi amma hukuncin Allah sai ta rantsuwa ba dama alkali kuma ce zai wani ba kanta sai dai kyale ta tsakanin da Allah ya tsara ta kan ƙarya ta zai ishe Allah can gobe kiyama sai fa inta tuba na wa alaikum salam akan magana da wannan cewa me eh
idan yadda mutu latin ya gagara wannan kuma in ta ga ta ki hakura da abin da yake da shi za a yi cewa wani tsari da biyu abin da ke canta na zakarin amma dai abin da suna tabbatar da mutu latin idan wanda shi ne an yi tsakanin bani yake da mutu latin
wannan gaba daya idan ka zama malam ya gina tafsirinsa akan ka'idar mazhabin malikiya shine mahaifin rubuta raddul azhar din dan ya ga an dauki jalalain a nan kasar ya samu karbuwa me shi kuma dan shafi iyali saboda haka sai tafsirin sa gurgurdan jalalain cikin wadansu bangarori amma hukunci hukunci ta kalilan mazhabul maliki ka fahimta da kyau saboda haka da wuya ya fita daga cikin wannan magana ta cewa hatta Allah musulmina wannan yana nuna mustahabbi ne kyautar ta mutuwi dan da kyauta ce ta wajibi da sai a ce alal muttaqina wannan magana da yan malikiya da kansu ma sun yi rabbi a kanta alal misali sai Muhammad al-Amini sun fi cikin madawar bayan fi yi bayan Qur'ani da Qur'ani ya yi rabbi a kanta ya ce maganar cewa dan al-musulmina ana nufin mustahabi tun da ba dole bane kowa zama musulmi ya ce ai ubangiji umarni ke kowa zama musulmi da Allah ce wa ahsinu ba umarni bane ba inna Allah yuhibbul muhsinin waye baya son muhabbata ubangiji idan mutum ya ce kamar to tun da an ce ba zai ihsani ne ba zan yi ba kenan baya son muhabbata ubangiji kafa wannan hadari ne ka fahimta da kyau ku daga ta yi karasa
wato ni zuwa ga wato kwamishi yana bayani cewa akwai bambanci da matan da mutum ya aure ke sare da ita da matan da mutum bai sare da ita ba to wajen za su cin daji na yadda Allah ya faɗa kun da ya raba ta aure guda biyu
shi na kawo maka suratul ahzab ga wadda an sake ta dan ba saduwa kuma Allah ya ce kai mata ta mutu ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minat idan kuka aure mata mamane ba shine malata ba thumma talaqtumuhunna sannan kuka sake su yanci min qabli an tamassuhunna kaga ba saduwa din kenan famalakum alayhin min iddatin tatadun a sai ce bi famatti'uhunna wa sarrihuhunna sarahan jamila me zaka ce to game da wannan ayar kuma idan suratul baqara madaniya ce ahzab ma madaniya ce ba wanda aka shafe cikin su aka gani ba shi zai bakwai magana ba wannan na sha faɗa yana mun yacawa adalci makamacin wannan cewa adalci ga mutumin da yake da mata guda biyu ko sama da biyu zuwa hudu adalci ne cikin al'amura guda hudu dan abin da ake nufi da adalci daidaita su abin da ko ake nufi daidaita su wato kai musu raba daidai cikin al'amura guda hudu na farko ci da sha irin nau'in abincin da zaka ciyar da wance shi zaka ciyar da wance haka abin sha na biyu abin da ya shafi sutura irin suturar da ka dinka wance ta fuskar tsada shi zaka dinka wance an gane ku? Na uku abin da ya shafi matsuguni, wato gidan zama, darajar gidan da wancan ke zaune shi ne irinsa wancan ke zaune, wancan na da ɗaki da falo daban ɗakinta, a hadai wancan ma dole da ɗaki da falo daban ɗakinta. Kar wannan ka ba ta ɗaki falon ɗaya, wancan ka ba ta ciki da falo, ba ka yi abinci ba kenan. An gane ku? Na hudu shi ne ta ɓangaren kwana, adadin kwanan da za ka biya wancan shi za ka biya wancan, kai kwana ɗaya nan kwana ɗaya can, kwana biyu nan kwana biyu can. An gane ku? To shi wannan rabon kwana ba a yi ban ka'idar cewa dole kwana ɗaya ba, wannan yadda kuke ke da su. Lokacin da kake da matar kai ɗaya, to ai ba maganar dama yin adalci da ƙaranta da wuce. Kuna tafiya ne gurgurdan yadda ka tsara kanka rayuwar kai da ita. Da zaran ta biyu ta zo, wannan ta biyun da ka aure, ko ta zama budurwa ko ta zanto bazaura. Da zaran bazaura ce, ai tana tarewa dama za ka yi kwana bakwai ne a ɗakinta. In budurwa ce kai, in bazaura ce kuma kwana uku. To bayan ka yi kwana bakwai ɗin nan an ƙare. Ko kai kwana uku din nan an kare, gobe da an waye gari ka fito daga ɗakin, to a wannan lokacin baka ɗakin kowa sai ka zauna da su duka, sai ka kira wasu a zauna a tebur tattauna. To wanda za a riga an kammala kwana bakwai naki ko kwana uku naki, yanzu dole sai mu zo mu tsara rayuwar kwana nawa nawa kuke ganin ya kamata in raba muku, ko su ce ɗaya ko su ce biyu ko su ce ma wata wata, duk yadda aka tsara ya halata. Yamma aka ce shi daren za a raba daga karfe 6 zuwa 12 kana dakin wanci, daga 12 zuwa 6 safe kuma kana dakin wanci, ya halatta. Daren bayan aka ce shi za a raba, awanni za a yi, duk ya halatta. An riga an yi da kwana ɗaya ko kwana biyu, to an riga an yi da kai da su, kun yi da kwana biyu ne, to kai na zan faro kwana biyu. Tunda yanzu dai daidai wa daidai kuke, kai na zan faro kwana biyu. Idan uwar gida ta ce ita ta ji girma a faro ta wajen amarya, ta ga za ka sake koma dakin amarya ke. Idan ku tuna cikin gafin kishinta ta ce a'a ba ta yadda ba, to idan amarya ta ga dama sai ta bar mata. Idan ku duk suka ce ba ta yadda ba, to sai a yi ƙuri'a. Ta ina za a faro. Ko wace ta ce ta gina, wani ta ce ta ɗaki na, sai ka rubuta takarda guda biyu. Wannan kwana, wannan kuma yanzu. Wani su samu kwana sai a faru ta ɗakin ta, wani soki yamci da kuma tauri da kwana yamci. To daga lokacin nan kaga rabon kwana ya fara kenan. Daga lokacin rabon kwana ya fara haka za ta. Yadda kuka riga kuka yarjejeniya, to sai ka zanto mai tsoron Allah, kar ka yadda wato wani abu ya rinjaye ka ta yadda za ka zalunci ɗaya cikin waɗancan al'amura guda huɗu. Kar ka yadda wannan su aka wajabta ma, kawanar zuci Allah bai wajabta maka cewa yadda kake son wanci ka so wanci ba, ko ma ka san wannan ba za ka iya ba. Dan Allah ce walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa'i walau haristum, cewa ku daidaita san da kuke yawa matanku ba za ku iya ba, ko da kun so yin haka din ba za ku iya ba. Dan haka fala tamilu kullal maili fa tadruha kal mu'allaqa. To wannan shi ne abin da yake wajibi na rabon kwana. Ina jin ka.
Akwai na abubuwa da su, amma bisa sun zuciya akwai misali ya tattar zuwa ga daya wadda ta kuma kwanar samun harifar da ita a ɗarki shaka ta mutu.
Idan mutum ya misali yau kwanan wancan ne, sai ya ɗauka ya kai wa wancan ba tare da izinin mai kwanan ba, ya je ya kusance ta, abin da ya yi laifi ne zalunci ne, ya zalunci wancan tunda kwanan ta ne ya ba wata, amma ba su ne ya ba. Ɗan da aka samu kuma ɗansa ne ba shege ba ne ba. Akwai hadisin kasar Hausa da suke cewa wannan shege ne, hadisin Hausa ne kawai, ba ya da alaka da manzo Allah ya ce. Amma dai zalunci ya yi ɗauki kwanan wuta kai wa wata, amma ɗa nashi ne kuma ba zunubi ba, ba alƙalin da zai kira shi ya ce a yi masa haddin zina. Sai dai ana da dama a yi masa faɗa da wa'azi cewa ya yi zalunci.
Idan ta ce sai a biya ta mana, idan ta ce sai an biya ta ba? Idan an zo da samun kwana sai a biya ta kwanan ta.
Annabi ya ce idan kun yi mai kiran sallah, to mai mai kafatan ku cin abin da yake faɗa ku, sai wajen ayyar Allah sallah da ayyar fala za ku ce la hawla wala quwwata illa billah, la hawla wala quwwata illa billah. Da zaran ya kammala sallah, ya kammala kiran sallah, sai ku yi mai sai wa annabi salati. Bayan an yi wa annabi salati kuma sai ne sai a roƙa masa wasila, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Ana farin salatin annabi kafin a ce Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Bayan wannan fa sai radiyatu billahi rabbal bil islam dinin wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Bayan nan sai mutum yayi wa kansa addu'a ta alkhairi. To cikin sunnonin nan guda biyar, Ibnu Qayyim yace sunnoni guda biyar ga dukkan ahlus sunna ya kamata ya kula da su, ya yi kira sallah.
to a cikin ko uku ma ka daure kai wannan ka ga mutum yau ai ya wuce rabi Allah shi mai gaban ka ta na'am bismillah
haram ka mai haka da darasin je
darasin je
ha akai da kar to anani bayi wani abu da wani sallah ko bayan sallah
sallar idi ba kafin sallar idi ko bayan ta baya wata sallah ta nafila ba ba masallaci ne na yau da gobe ba musalla ne ba a masa wanda sai yatul masjid na'am
assalamu alaikum madalla dangane da sakin mace a yi magana wajen tsoro ka mata
eh to a
yana da ko yanda suke aure mata sun ayin ayaba sannan kuma daga baya Allah ya ba su kuma su dawo kuma matan suna zuwa cikin gidansu
idan mutum suka zauna da mace tsawon lokaci suka hayayyafa kuma daga baya suka rabu kuma daga baya ta samu kanta cikin wani kunci na rayuwa ya taimaka mata babu laifi kawai abinda ake bukata za a yi wannan taimakon shi ya yi tsakaninsa da ubangiji kar ya zanto da wata manufa ta daban musamman in tana ɗakin wani ko bai halatta ke banta da ita ba kana ta yawar yayinsa sai ta zo shi ke nan yake banta da ita shi sai ita a daki wai suna tattaunawa
idan kuna ta zo ne cikin gidan fita da sauran matan da yake tare da su ne ko da ta ba ko da
ke babu komai a shari'a babu komai a shari'a matukar yayi tsakaninsa da ubangiji eh na'am wani ba an sabiyu to haka ne ko gaskiya gobe idan Allah ya kai mu ba za mu sami yin karatu ba sai jibi laraba insha Allah gobe la insha Allah jibi laraba dai zan yi amma gobe dan Allah sai ya hakuri na safe insha Allah rabi in Allah da na yin mana dai sai ya hakuri sai jibin Allah kai mu tunda jibi yana da insha Allah insha Allah
assalamu alaikum
an ci a hakuri
a cikin bayanin da masu saurin shika abu kadan za mu ci daya saba wasu sai su ci nasi keki irin wanda ya kamata a fara to a dan masu bayar da
gaskiya ne
wanda bai kamata ba
a gaskiya bai kamata ba saurin saki kalmar saki sai ka ga cewa da an yi maka laifi ka ce ka sake ta koma waye to ba za ka zama da kowa ba duniya ke manzon Allah sai yake cewa an halice su daga kashirin da yake na hadar kari wanda yake a karkace matukar kana son zama da ita sai ka zama da ita a karkace ba za ka samu dukkan biyan bukatun ka ba dari bisa dari wani lokacin ta daddama wani lokacin ta muna na maka halayen ka na dare sai ka tuno don su ɗauke ma kewa su mantar da kai muna nawa da take maka amma in kullum zaka tuno muna nawa ba wanda zaka zama da ita ke to haka ɗabi'ar mata suke saboda haka dole sai mutum ya yi hakuri kar ya ce shi ya bai san wacce ta gaya masa magana ba mun a nan gurin mun karanta hadisin Annabi fa suka samu rashin jituwa da Aisha babanta ya zo gida aka ce amai da jawabi ta ce Annabi ya magana Annabi na cikin farin magana ta ce to a faɗi gaskiya dai a dai ba da gaskiya a lili rushe da wani duniya gaba daya wani da dai ba da gaskiya ne to dole sai mutum ya yi hakuri dangane da zama da iyali amma ba tunani ne mai kyau ba ce da zaran rai ya ɓaci kawai sai mutum ya ce bare sake to mata nawa ne a gari mata nawa ne ka sake ta gaje ka aure wata wadda za ta gasa ba na a gari amma ka kawo su gida ka sha mamaki wani to ka gani mutum sai kokarin wanda yake tare da ta zai ya gyara sai bayan abu ya fuskara amma kar ya ce kawai da ya samu wannan tangarda zai rabu da ita wannan baya haifar da maslaha dangane da rayuwar auratayya Allah shi mana gaban ka ta cewa ne maganar siyasa mene ne tambayar da waye tambayar bismillah yana ji
sai dai gaskiya wato malamin na so abin kyakkyawar fahimta da akan tambaya domin daga lokacin da mutum ya fara jefa tambaya irin wannan wasu suka iya tunanin cewa masu tambaya irin wannan dai in ma turatu ne ko kuma dai masu ra'ayi da babu
ci gaba ci gaba
ya mutu aiki kyakkyawar fahimta akai
kar ka damu ka ci gaba da bayanin
to game da wani wanda ya yi wannan sai a cikin masallaci sai zama ya san sananta bayani wanda ya nuna cewa sakin da musulmai suke yi wajen zaɓe a yau wanda har ya ba da misali da mutum san tarayya ya mai hukumar wanda ya sauka yake cewa ga taimakon da ya yi a cikin Abuja ya gyara waje kaza domin kirista ya yi abu kaza domin kirista to amma musulmai ya kamata su fadaka zaɓen da za a yi lokaci ne wanda ya kamata su ba da gudunmawansu wa ‘yan uwansu musulmai da za su tsaya ya zama to sun zaɓe su don su ma ya zama to su yi taimako a kai irin waɗannan ayyuka to bayan ya yi wannan bayanin yake cewa amma mutane suna da sakaci wanda aka ɗin ma zai iya kai mutum ba ya zama to kafin to jin haka sai mun ka ɗaga hannu ka ce masa gaskiya a irin siyasar da ake a ƙasar nan yanzu na farko dai ba siyasa ce ta addini ba mafi yawa ma wasu suka yi ne kawai don kuɗinsu kuma ka yarda da irin wannan gwamnati ita ce za ta jagorance ka shi kansa ba hatsari ne a addini domin irin abin da ke kawo mutane ke nan sakaci wajen haɗin kan musulmi su fito da wani tsari wanda ya kamata a ce su sun bi kullum sai dai aka zama cikin irin wannan tsari to shi ne a nan sai muka ce gaskiya wanda ma ya zama to bin za a ɗan nan ba fahimtar da cewa irin wannan gwamnati ba na addini ba ne ba komai a kansa bane a kai shi matsayin kafirci idan ya ɗauki kawai cewa zai yi ne don kuɗinsa ya samu kuɗinsa ganin cewa ko da an zaɓi musulmin ba yanzu a fara siyasa ba a nan ƙasar ko da an zaɓa ba wani abu suke ba sai dan gina kansu kuma baka isa da ce za ka ware wa ko kirista za su daban a ce ko kuma za ka da baki na musulunci ba saboda ka bada dai kawai a matsayin abu ne na rayuwa to shi ne a nan yake so mare ya zama to kai kyakkyawar bayani wa mutane a gaskiya in ba da wani hujjoji ba a fito a ce wanda duk da ya zaɓe ba za a kai shi a matsayin kafirci in ba da wani hujjoji ba akwai hakanci shi ne daman tambaya sa da kuma neman bayani
game da harkar siyasa a takaice zan bayar kwarai da gaske game da harkar siyasa shiga ciki ko rashin shiga ciki za a ga mutane suna da ra'ayoyi guda uku ra'ayi na farko waɗanda suke ganin ma bai halatta mu shiga cikin harkokin siyasa ba mu musulmai kasancewar wato wani tsari ne na gudanar da mulki wanda ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi akwai masu wannan ra'ayi suke ganin kawai duk mu kwana cikin jam'iyyun siyasa ra'ayi na biyu ra'ayin mutanen da suke ganin cewa wato ai magana da ake ta siyasa magana ce ma da lalle ne ma musulmi ya shiga domin cewa a samu wani tsari na Qur'ani da hadisi yanzu ba zamanin sa bane ba yanzu zamanin ne wayewar kai akwai wanda suke shiga siyasa da wannan jimmar sun yi imani da dukkan abin da ke cikin harkokin siyasan nan kuma daidai ne suna ganin shi ya dace mulki duniya ba wani tsarin Qur'ani da hadisi wannan zamanin sa ya riga ya wuce akwai masu irin wannan ra'ayi na uku waɗanda suke ganin tsarin nan na siyasa tsari ne da larura ta kawo shi za a iya shiga ciki don yin amfani da wannan dama wajen samar da musulunci wani ɓangare na gata duk da cewa shi tsarin sun gamsu cewa ba tsarin ne Qur'ani da hadisi ba to kaga cikin waɗannan ɓangarori guda uku ɓangare na uku nan na ƙarshe shi ya fi tafiya a tsarin na zakatakiya tsarin demokrasi ba tsari ne na Qur'ani da hadisi ba kuma ya saba wa tsarin Qur'ani da hadisi din ba kuma ita kanta idan ka ce demokrasi din kanta wato ismin ne bila musamman suna ne da babu mai suna domin asali ne da kalmomi ne guda biyu kalmar demos da kuma kalmar kratos wanda demos kratos yana nufin wato jama'a mulkin jama'a wato mulkin jama'a dai ko jama'a su mallaki kansu da kansu wato ma'ana jama'a su zaɓar wa kansu ne gwamnati su da kansu to wannan tsarin da yake cewa jama'a su zaɓar wa kansu gwamnati su da kansu a baki yake amma babu shi a aikace domin idan aka zo a aikace wace hanya za a samar da wannan shi ne tsari na the majority carries about idan aka ce ga wannan jam'iyyar tana da kashi 51 cikin 100 na kuri'ar jama'ar kasa wacce tana da 49 wacce ce ta ci zaɓe ta farko ko ta biyu to mai kashi 51 ɗin nan kaga da kashi ɗaya kawai ta fi wacce ba su ninka su yawa ba amma tare da haka za su kaɗai ta da mulkin kasa sauran waɗancan yanzu da san su ne ake gudanar da wannan gwamnatin yanzu ninki mallaka ake musu magana cewa jama'a ta mallaki kanta kaga bai tabbata ba kenan ƙarya ne kawai wani ɓangare ne na jama'a suke mallakar jama'a amma ba jama'a ce da kanta suke mallakar kanta ba ba zai yiwu ba za ka iya haɗa jama'a gida ɗaya
idan ka je dan takara biyu dan takara biyu to babu yanda za a yi kan gidan gaba ɗaya a dakan mutum ɗaya saboda Allah ya halitta ɗan adam mu'minin da juna ta fuskar ra'ayinsu da launin fatansu da fahimtarsu yayin da ka kawo yadi kana uku ka ga ƴaƴanka su biyar ko su ɗaya uban su ɗaya ka ce ka zaɓa sai ka ga kowanne ya zaɓa wani daban kishin wanda ɗan uwansa ya zaɓa to haka ɗan adam yake da haka ba a kyale ɗan adam cewa ya gudanar da kansa da kansa sai Allah ya gudanar da shi ka gane ku wannan ɗan jigarin misali da kanta tsari na demokarasi tsari ne da ya saɓa wa Allah da manzonsa kuma tsari ne da ya saɓa wa duniyar masu hankali na gaba ɗaya amma haka ake bin sa a makarante da wanda suka ƙiƙiro da wanda suke yi hatta waɗanda aka tabbatar da demokarasi a ƙasashensu da kansu da za ma su yi rubuce-rubuce cewa demokarasi ƙarya ce babu ita a duniya gaba ɗaya babu demokarasi da wannan nazariyar wato hakikanin tsari na demokarasi babu shi jama'a su mallaki kansu da kansu saboda ka ga bai dace da Qur'ani da hadisi mutum ya gamsu da wannan to amma an kawo shi cikin ƙasarka kuma ƙasar da kuka haɗu ta ƙunshi jinsuna na ƙabilu da addinai daban-daban rashin yin hukumar musulmi baya sa a fasa ba haka bane ba in duk musulmi suka suka ce ba za su yi zaɓe ba za su kafa jam'iyyu baya sa a fasa kun matakin da ake da shi na fahimtar musulunci a wurin musulman ba na jin yanzu idan da za ka yi a baka gidan rediyo Najeriya na Kaduna ka yi ta wa'azi har tsawon wata uku kana kira da musulmai su bar siyasa ka yi ta kawo Qur'ani da hadisi ka soke Qur'ani ba kana zuwa na siyasa nawa ba na jin za ka samu kashi 20 cikin dari na musulmai sun an samu ka kira saboda ba su fahimci ma musulunci ba tukunna da yawansu to haka ake tafiya to sai ka zo a wannan tsarin yanzu kana cikin illa guda biyu ko dai mutanen su shiga wannan tsari karkatacce don saboda musulunci ya samu ɗan tsalalawa da samun gata wajen gudanar da mulki don kar abin mulki a hannun waɗanda ba musulmi ba su cutar da musulmi da musulunci akwai illa idan ka shiga ciki shine illa ta bi tsarin da ba na Allah ba ko ka ki shiga shi kuma akwai illa da za ta biyo baya shine ka bar dama ta wuka da nama da zartar da dokoki a cikin ƙasa da taifar da gwamnati a hannun wa a hannun kafir yadda ba ciki kowanne illa ce to idan illoli guda biyu suka haɗu shi da malamai suke da kayan irtikabu a kafin dararai ne wajib an gane ku irtikabu a kafin dararai ne wajib idan illoli biyu suka haɗu tilas ne ka zaɓi ƙarama ka aiwatar da ita matuƙar dole sai dai ta faru to ya zama wajibi kai ne ka aikata ɗaya amma cewa ba za ka yi su gaba ɗaya kai ka san ba zai yiwu ba cewa kuma ka yi babbar daga ciki kai kuma ka san ba ka yi abin da addini ce ba amma addini cewa zaɓi ƙarama kai shi da suke fi zama misali da cin mushe da mutuwa da yunwa kayin wata za ka da abinci a halin tafiya sai kuma ga mushe cin mushe illa ne saboda me Allah ya haramta rashin cinsa kuma illa ne saboda me zai bayu zuwa ga kashe kanka to cikin illar nan guda biyu zuwa cinsa tafi girma illar ci ko illar rashin ci illar rashin ci cinsa tafi girma illar ci karama ce to tilas sai ka ci din ka aiwatar da karamar illa don saboda me kar babbar illa ta faru da wannan kafir ne aka halatta mutum cin mushi inda Allah ce wala taqtulu anfusakum amma kuma da kansa ya ce inna ma harrama alaikum almaytata wa dama wala walkhizi daraw mariba kan illa guda biyu dan ka san wannan karama ita ake aiwatarwa sai ce faman tarra ghayra badin wala adin wala ismu alayhi aw ta'ar faman tarra fi makhmasatin ghayra mutajanibin li ismu fa inna Allah ghafurur rahim to wannan shi ne abin zaka la dan ka fa mai zamu shiga cikin harkokin siyasa ne ku fahimta ba dan mu kafa daular musulunci ba ta hanyar jefa ƙuri'a daular musulunci ba za ta taɓa kafawa ba ta hanyar kada ƙuri'a ta hanyar samar wa musulunci maslaha a dan sarara to idan ka bar addinin a hannun ƙarna ka bar gwamnati a hannun ƙarna ko na sallar sai kaki to an hana kai ta ko da kallon abin shi jami'a sai kowa ya gidan su kadai to da wannan illar ta faru da illar wani musulmi ya zo ya rike gwamnatin yana aiki da bashari da mata Allah ba ma baka dama kai sallar jami'i kila ma baka dama kai makaranta kada duk wannan abin su ya kamata mu kalla yayin da aka ce jama'ar musulmi su shiga siyasa kar wani ya fahimci abin da ake nufi zo su kafa daular musulunci ta hanyar siyasa wannan ba za ta samu ba an gane ku saboda tsarin ba tsari ne na a samar da daular musulunci ba dama shi wannan tsarin demokrasi na farko kenan na biyu kasancewar yanzu yau duniya ta dunkule ta zama ɗaya saboda ƙarfin da kafirai suke da shi sai wannan zai sa ko da za mu zo mu kafa jam'iyya ta siyasa amma da sunan musulunci mu sa masa ma demokuraɗiyya amma musulunci Islamic Democratic Party mu ce haka a jefa mana zabe kaga dai ba zai aduwa amma ka tara mu ce haka a jefa mana Qur'a ya kasance musulmi zai zama shugaban kasa da sunan jam'iyyar siyasa America da rasa da kawai duk ba lafiya da ba gajere misali abin da ke faruwa a Algeria an gane ku sun yi zo za su ci zaben alamun sunan Rasulullah banda da ta kai mai aka rushe zaben saboda mai dan kawai suna ansa sunan musulunci amma sai dai su yi siyasa ballagen siyasa da babu addini a ciki haka su turai suke so to dan saboda haka kaga za ta kawo kin tarihin demokrasi amma abinda muke nufi da nufin shiga aikin mulki shine dan saboda a samu ruwa musulunci maslaha kuma yanzu misali idan kace musulmai kar su shiga siyasa sai kace gaba daya ba su kar su shiga domin ai da mulkin siyasa din da na soja din da na farar hula da na soja duk me yake gudanar da shi duk dai constitution ne ke gudanar da shi da office zaka zana duk dai constitution ne ko da baka yi dan sanda ba kana aikin office zaka ramar hukuma ba gwamnatin jiha kai ko da koyarwa kake a makarantar secondary ko a primary matakar kana daga cikin kalmar hukuma ko kana daga cikin gwamnatin jiha me kake yi kana gun tsari ne dai wanda ba gwamnati ba zai kake aiki da ita ba wancan ba ne ba to abin da ya kamata mu kalla kenan maslaha ga ba wai cewa aka yi daular musulunci za ta ka fita wannan hanyar ba daular musulunci sai da imani da hijira da jihadi ababai guda uku suke ka fata imani hijira jihadi imani idan ya samu gindin zama a zuci wannan shi zai saka gaba za ka iya zama ba a wurin da ake bautar wani Allah dole sai ka yi hijira ka je inda ake bautar Allah ɗauka in ko za ka iya hijira daga gari zuwa wani gari to kenan za ka iya hijira daga wata ɗabi'a mummuna zuwa ga kyakkyawa sai ka fara karamar hijira sannan mai babbar hijira shi ne sai ka yi hijira da tauhidi ka karkarce shirka hijira da sunna ka karkarce bid'a hijira zuwa ga halal ka karkarce haram wannan zai baka daman ka tura daga wannan garin zuwa wancan gari in ba za ka iya wancan ba za ka iya wannan ba to in ku ka samu karfin imani za ka yi wancan za ka iya jihadi in ku kai jihadi wala yansurannallahu man yansuru innallaha qawiyyun aziz allazina in makkannahum fil ardi أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله أكبر الأمور ده حق السلسلة التي تكي متتالية الإيمان الهجرة الجهاد فالناس دولة المسلمين يزو أم بأور أن الجباد يباب دولة المسلمين دولة أنك كي تعالى رسول يزو أما دا جنب ربو بكي رسول هاري زمان بستقى بتقول أما دا كي إيماني أم كافة شكا شكا فاها جمتاكي هجرة شكا فاها جمتاكي جهادي بلد لا دولة المسلمين يزو in za ka jira har sai wancan ya zo za ka mutu ba tare da musulunci ya samu komai ba kuma akwai bambanci tsakanin abin da aka tsora muku duka da abin da aka tsora ba kai ɗaya yanzu kai ɗaya dole ka yi gaskiya kai ɗaya ka zama mai rubin amana kai ɗaya ka zanto mai tsare bakinka daga faɗin haram man kana min billahi wa lillahi akbar falyakul khairan man kana min billahi wa lillahi akbar falyakul ghayran wa falyakul jarahu da sauransu man kana halifan falyahli billahi duk wannan kai ɗaya ne samar dole musulunci kuma ku duka to sai mun da abin da ka tsara mana mu dai dai ku miki muna jira mu sai an samu wancan da sai mu duka da zamu yi shi da yawa daga cikin sabai muka manta da wannan to dan haka kenan ashe musulmi zamu shiga siyasa saboda wannan manufar ta samu ba musulunci mai maslaha to a irin wannan hali sai muka shiga ka gani ai daga shigar mutum da wannan manufar ita ce shigar mu da magana mu zafar ne ba ta so ba dai idan maganar ka shiga ne ka zafar ne ba ka da manufa gaba da siyasa kai dai ka shiga da wani daular musulunci da kuwa ka shiga dan saboda me samu da musulunci maslaha to musulunci a nan zai samu maslaha a karkashin nan ne ko da kashi musulmi to sai mun yi ka zafar ne ka ga dan manufa da gaba ɗaya ka rushe ba ka san ma me kake ba kawai shi yasa babban kuskure ne yanzu muke neman mu tafka ko da tijan mu na arewa suke neman su tafka yarda da cewa dauko wai zama kasar ba za ta zana lafiya ba sai an kafa arni ya zama shugaban kasa wannan mummunan tunani ne gurɓataccen tunani ne na ƙarshe kuma ya kamata gani ga wanda ya ci wani tsoron Allah na ji da mutane har a kan su biyu ko su uku a wajen siyasoci mu lura abin da ya faru a Kamaru Ahmad Ahidu ya ɗauki gwamnati da kansa ya danka wa Folbiya da kansa ya ɗauka ya danka masa Folbiya ya kasa gudanar da wannan gwamnati saboda akwai ɗaya daga ciki ɗan majalisar koli ta ƙasa wanda ke musulmi ne mai ƙarfi kwarai da gaske ya zo wurin Ahmad Ahidu shi da kansa Folbiya ya ce ga gwamnatin ka ba zai iya gudanar da batun da wani a ciki ba na iya sarrafa ƙasa matuƙar wannan nan sai ce aikin banza ne ba na zaka shiga wancan ƙasa ba kana zama ka cire shi da ya je ya cire wannan mutumin ƙarshe daga cikin manyan jami'an gwamnati cikin soja da 'yan sanda da jami'an gwamnati sai da Folbiya ya kori mutum 350 duk ya cire sai sa arna a madadin su Ahmad Alhaji da ya bata mulkin shi da hannunsa a gudun hijira ya mutu dole sai gudu ya gudu ya koma Senegal ya mutu a can ba da dami ya zauna Kamaru to arne kenan duk yadda ya ce ya yarda kai da baki Allah da ya halice ka halice shi ya ce kar yaki yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun ha antum ula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum haka Allah ce ku kuke son su ba sa son tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bi kitabi kulli wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalaw addu 'alaykum al-anamila min al-ghayr qul mutu bi ridikum inna Allah 'alimun bi dhati as-sudur babu yanda ya annai kaunace ka ya faɗa ne daga cikin kariyaki haka Allah ya faɗa wala tarda anka al-yahudu wala an-nasara hatta tattabi'a millatahum amma da ke jama'a arewa sun ɗauke mu kawai an yi turki mu sun sayar haka ne yan kudu sun ci mu da jarida da jarida fa yan kudu ce kasan mu suka ce wai dan me shekaru kaza ana kaza shekaru kaza ana kaza har yanzu daga cikin zuwa mun masu rawar tunani sai ce to haka musulmai suka mulki kasar ma me aka yi su ma sun cuci musulmai sun yi kaza sun yi kaza abin duk cutar da wane baya sa ka rushe duka yanzu sa wane ya cuta sai ka ce in wane za a mayar ba mu yadda ba eh irin wane ne ba mu yadda ba amma dole a sabu musulmi iri kaza ko za ka rushe duk musulmai da kace kowa ba gidan kirki ka ga ba za ka iya rushe wannan ba da in kace kowa ba da kirki cikin garbar kowa da kai a ciki to dole ka yadda a ce dan an samu farajojin musulmai kamar wane da wane sun mulki kasa sun yi zalunci sun yi sata sun yi menene ka ce irin waɗannan ba masu su ko cikin musulunci don abinda musulunci ya yi ba daidai abinda suka yi ba musulunci bai bayan su ba amma muna so a samu musulmi irin su wane irin su wane irin su wane duk yadda ka sunan ta lalace a kowace jiha aka ce ka kawo dattijai mutum uku za ka iya kawo don lalacewa jihar a cikin musulmai a ce akwai suka bayar da mutum uku da suke ganin dattijai ne da za su kwatanta gaskiya kashi 65 cikin ɗari in sun riƙe gwamnati don Allah za ta rasa don waɗanda suke da su a baya waɗanda suka wuce an yi ta musulmai ne da suka yi ɓarna 80 cikin 100 ko 90 cikin 100 goma ne kenan suka yi wani abu to yanzu aka ce dan Allah a jihar ka ta Bauchi ka kawo dattijai mutum uku wanda kake ganin za su kwatanta gaskiya 65 cikin 100 zuwa 70 zuwa 80 za ka iya kawo idan ka je Kano haka in ka je Maiduguri haka in ka je ina ne haka a jihar da ku salon alkhairi a cikin al'umma tunda har yanzu ka san da ko wanda zaka iya cewa wani yanda an ce wa zai rike amanar kaza a zauna lafiya sai ka ce wani kai da kanka zaka iya bayarwa kuma har yanzu akwai wanda zai lissafa ko cikin tsofaffin sojoji ko cikin tsofaffin yan siyasa daidai ku ana da su wanda za a ce ba ta muke ba ta barna ba amma ajal akalli sun zama wani zakara na gwajin dafi suna da wani bangare da alkhairi misali Janar Buhari misali Daku misali waye misali haka idan ka yi cikin siyasa misali wani misali wani misali wani duk zaka lissafa waɗansu idan ka yi cikin wane ne ka ga dai zaka lissafa waɗanda suke dan kwatanta gaskiya ko yaya to banda kai da ka sani banda wanda ka sani wane ya san wane wane ya san wane duk sai ka rushe su kawai dan wane ya barna guda ɗaya ko biyu duma da yake da yi a musulman da ya cika an samu wanda ya ce ya barna amma lalle kana da wanda suka rike gwamnati kuma suka wani alfairi ko me ko bi dan kaddarsa kuma suna nan da zai zaka iya fada su sai rike gwamnati ko a jiha ko a wani wuri daban to dan saboda haka irin wannan ya kamata mu kalla amma kar kar mu zama gida da a haka siyasa idan za mu shiga siyasa mu musulmi ya kamata a ce za duk wanda zai tsaya ba shi ne zai tsaya da darraɗin kansa ba mu musulmai da tijanmu da malamanmu da sarakunanmu inda akwai addini sosai a cikin zukatanmu da sarakunanmu da malamanmu da ƴan siyasarmu ɗin da tije su ba su duba ce wani bai cancanta ya tsaya ba wani ya cancanta ba wai sai mutum ya ce na fito da kaina ba da tije ne za su masu cewa na fito ko da baya da kokobo wani fito duk abin da za a yi za a yi kai dai ka tsaya za ka samu goyon bayan mu gaba ɗaya na ka kwatanta mana gaskiya amma sai a kyale mutumin kirki bai fito ba ba dole ba gobe su fito mana ba zo su yi tsayar su to kuma in suka fito sai mu ce ba za mu yi ba in ba za mu yi ba kuma sai mu bar mu arna gaba ɗaya kuma za a rushe mu gaba ɗaya shi sa kuma yana buƙatar buɗe nazara wato ina jin ka fahimci wannan yanzu maganar cewa idan mutum ga musulmi ga wanda ba musulmi ba kuma ka san cewa duk wanda ba musulmi ba da gasar ya zaba arne fa kuma Allah da kansa ya ce shi ba kowa bane a wurin sa la yattakhidhu al-mu'minuna kafirina awliya'a kadda mummunai su riƙe kafirai a matsayin masoya su kyale mummunai sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika wanda duk yayi wannan fa fa laysa min Allah fi shay shi ba kowa bane wurin Allah to sai a ga da kace masa shi kowa ne fa falaysa min Allah fi shay hadirin ne girman gaske to nasu da kai kuma da musulmi mu shiga taitayin mu ya kamata musulmi mu shiga taitayin mu Allah da yake duk wanda yake gafari kashi ba kowa bane a wurin Allah wato banza bazara ne shi a wurin Allah ba kowa bane shi a abin kunya ne ma zo ko farkan tana ko gidajen mu kai a daddanin hoton kartin arna kawai ba nan an ya sha barasa har ta fito kai kamar ta fito a gunshin su saboda barasa kai ka muka kafe hotonsa don girman Allah ka ce wa Allah na farko hoto ma kai da ka kafe tukuna kuma ga ki arni kamar ya kudin su suke karba duk da halatta ba duk da halatta ba kai mutum ne kana da marfa cikin duk abin da za ka yi sun da ne su ga dauka rayuwar kawai haka take tafiya balle da rayuwa musulmi kana da manufa ka san da kake yi kuma daga lokacin da muka lokacin da muka dauki kudi su ne rayuwa tun daga lokacin komai ya rayuwa duk wanda ya dauki kudi su ne rayuwa tun daga lokacin komai ya rayuwa akwai abin da ya fi karfin kudi shine mutunci mutunci ya fi karfin kudi in mutum ya san yadda ma idan mutum yana bin maganganun malaman da sai su dauke masa kewa dangane da harkar kudi Imam Shafi'i yake cewa su kudi da kake ji daga nemo she ne. Kila yanzu inda yanzu ya faɗa za a ce ɗan ƙauye ne shi. Yace mushe ne. Yace idan ka je kan mushe za ku yi ta rigima da karnuka. In da koma gefe guda ba sai ka zauna lafiya ba karen da zai ma haushi. Yace haka duniya take. Yace fa in tajtaribha kunta filman li ahliha. wayan tajtazibha na za a suka kila buwa yace ita duniya da kake jikin ne in ka nisance ta sai ka zauna lafiya kai da ma'abutanta in ka ce sai ka neme ta ka yi gwagwarmaya da su to dole karnukan ta su yi maka haushi babu yadda ka iya kuma idan ta yi ya shigo a cikin theory din sai ke cewa su kuɗi yace kamar banɗaki ne dole dai gida ba za a gina gida ba a manta da banɗaki ko sai to me amfani shi banɗaki me ke kai mutum wurin larura idan ka je ka jima laruran nan zama a cikin guna zo me yace duk kudi in sun fi karfin abinci sun fi karfin sutura sun fi karfin kaza yace sauran da shi ne ko dole ka samu ka nemi wanda ya gane ka ci ka yi sutura ka yi iyalin ka sutura duk abin da ya karu rara a kan dolar rayuwa ya zama shi ne kenan yayi maka me rara a kan dolar rayuwa yayi maka me kenan kuma to shi yasa sai kiri mutane sun tara miliyan ko babu kwanakin ci duk inda an fara lissafi da miliyan kaza shi ma yasan ba da kwanakin da zai cinye wannan kudin daidai lokacin da mutum yake da shekaru 50 kuma ya samu miliyan 100 kuma yana bukatar wata miliyan 100 ta sake shigowa to wani shekaru zai yi su shi kan shi ya sanya zai idan aka ce a maimaita maka shekara 60 ka zama 100 nawa ba zai yadda ba dan da ya kai shekara 60 ciwuka sun fara rufe shi shine ciwon kusari shine ciwon suga shine ciwon baya shine ciwon hakarkari ciwon sukari hauhawar jini to ka ji me kenan ka ji daɗi me kuma kenan dole a neme su amma kuma wato ana neman su don me don bukatar rayuwa to dan saboda haka idan mutum ya kasance zuciya ta maka cewa kan kudi sai ya zama kamar bai san me yake ba kenan ba ya da wata murfa a duniya sai wannan to su kuma nan ba su da wannan amfanin su wato ba ya da yawa idan kun da sauran amfanin al'amura da dama da suke tarawa dan adam mutunci ko a duniya ko a lahira su da haka dai Allah shi mana gaban kata ya kamata musulmi mu ka mu tsaya tsayin daka mu ga cewa musulmi dan uwan kaza ba amma wallahi ba karaman kuskure bane ba musulmai ta ce za su zabo na arni ba ma maganar cewa ga jam'iyyar kaza siyasa kaza ka zaɓe ta a waye dan takara shine magana duk inda aka waye yanzu ka iya shiga kana cikin jam'iyyar kaza amma a jihar ka sai ta ce maka dan takara da gurbi ina ran ka jam'iyyar zaka yawa bauta me dan takarar da ke can kana gaban hukuma kaza kana jam'iyya kaza sai kishiyar jam'iyyar ka ta je dan takarar da kai ka san ya tsaka me zaka bata lokaci akan wannan to haka idan zo shiga wancan na kasa haka yan majalisar tarayya haka senate duk abin da ya kamata mu kallata kenan waye dan takarar da jam'iyya ta ta ajiye waye dan takarar da wata jam'iyya ta ajiye ba ruwana da jam'iyyar tsagaranta sai dan takara na iya zaben jam'iyya biyar idan yan takara suka sabon banda da jaha zuwa karamar hukuma zuwa kore zuwa ga wakilai zuwa ga shugaban kasa dan ko ina ina ganin wane ne na gari wanda zai jama'a amfani ya kare abinda kuke so mu al'ummar musulmai shine kawai abin da ya kamata musulmai su kalla amma an daina kidan har siyasa na kawai da kai jam'iyyar kawai kake kallo ba ta yi izina da wata tsayar maka ya kamata ka google maka dan ajiye maka mutumin kirki da ka ajiye mutumin kirki sai ka kyale ta hoto kowa sun jam'iyyar ka za ta ke amma za ka yi kada kuma ka idan zo jefa ƙuri'a ai kana da addini kuma kana da manufa a rayuwa to ya kamata mu kallaci wannan malaman kuma da suke kasa su harshe wajen wancan magana kila waɗancan ayoyi suke kallo cewa ayoyi sun ce falaisa minallahi fi shay da sauransu shi yasa sai su kasa su harshe amma dai abinda dai Allah ke cewa falaisa minallahi fi shay sai malamai suke cewa ita wannan aya abinda suke nunawa aya ce ta wa'idi abinda ake nufi da wa'idi ta barazana ta narko na azaba kasancewar ko mutum zai shiga azaba ba shi ke zo gaba ɗaya ya kafarta ba amma dai ana masa barazana da azaba saboda azaba ana yin ta har da mummuni da ya yi saɓo sai ya kasance ba za a kai sa aljanna ba sai an yi masa azabar da an kankare laifinsa a cikin wuta to ka fi da abin da za ka shiga cikin wuta ba hadari mai girman gaske to wannan abin wajen su malaman suke kallo sai su ba da hukuncin da ka faɗa da su marko ne na azaba duk da aka yi ya yi sabon azaba ko da bai kafarta ba kuwa lallai ya yi laifi mai girma in yi zaba ne domin ya rushe ka'idar alwala wal bara wato ita kauna da soyayya ibada ce wanda za ka tsana ka shine wanda Allah yake so wanda za ka tsana kuma shine wanda Allah ya tsana kuma ba kai wanda kake so personally na kuna ganin idan tarafin ya dadi sai ya yi aka sai ki dadi ba bari haka wasallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ya ku dake